This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a shirinmu na hantsi akan mita 16.25 da kuma mita 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya dukkansu a FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, yanzu ma Mahmud Lalo ne tare da sahabi Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke fara cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na hantsi. Inda za ku ji cewa tsofaffin ƴan sandan da ke karɓar fansho ƙarƙashin sabon tsarin bada fansho a Najeriya suna korafi.
Mu ƴan sanda wanda muke wannan sabon scheme din a cire mu daga contributory pension scheme saboda an cire soja, an cire SSS.
Za kuma ku ji cewa a jihar Taraba zaben sarki Fantizin ya bar baya da kura, yayin da wata kungiya mai rajin kare demokradiya ke korafi kan yadda gwamnatin jihar Bauchi ke ciwo basu suka. Duka waɗannan za ku ji da ma wasu rahotanni idan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya kira ga shugabannin kasashen duniya su yi amfani da damar taron koli da ake yi a birnin Paris dangane da sakewar yanayi wajen ɗaukan matakai da za a iya ganin aukin su wajen kawar da damuwa da a iya shiga da kuma kare duniyar baki ɗaya. Mr. Obama ya ce shugabannin kasashe da suka hallara a taron kolin duk sun fahimci buƙatar a ɗauki matakan gaggawa na rage hayaƙi da ke daga na'urori masu amfani da man fetur da danginsu. Ya ba da misali da irin ci gaba da aka samu a Amurka da ma wasu ƙasashe. A halin da ake ci kuma Amurka da China ƙasashe biyu da suke da masana'antu da suka fi gurɓata yanayi sun sake nanata ƙudurinsu na ɗaukan matakai da za su rage hayaƙi mai gurɓata muhalli. Sun nanata hakan ne a taron ƙoli da ake kan sakewar yanayi a birnin Paris na Faransa.
Jami'an diflomasiyyar Amurka da na sojinta suna kira ga Rasha da kuma Turkiya da su sassauta lafazinsu, suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gaddama da ƙasashen biyu suke yi kan harbe jirgin yaƙin Rasha cikin makon jiya kusan kan iyakar Turkiya da Siriya zai iya ƙara zafafa lamari a yankin da tuni ke fama da tashin-tashina. Jami'an tsaron Amurka sun faɗa jiya Litinin cewa Rasha ta ƙarfafa matakan sojinta a Siriya ta wajen girke makamai masu linzamin sufuri, wato linzamin sufuri samfurin S-400 a sansaninta da ke Sham ɗin kamar yadda ta yi alkawari. Jami'an tsaron na Amurka sun yi gargaɗin cewa matakan da Rasha take ɗauka abin damuwa ne, wanda zai buɗe wani babi mai haɗari na ɗaukar matakai da ba za su haifar da ɗa mai ido ba, kuma ya kawar da hankali daga yaƙi kan ƙungiyar ISIS. A wani yunƙurin neman shawo kan lamarin, babban hafsoshin Amurka General Joseph Dunford ya kira takwaran aikinsa na Rasha General Valery Gerasimov, wanda jami'ai suka bayyana cewa tattauna wasu a zaman mai ma'ana. Sai dai sun ƙi su ba da ƙarin bayani kan abin da suka tattauna a kai.
Asusun ba da lamuni na duniya, wato IMF, ya sanya takardar kuɗin China da ake kira yuan cikin jerin kuɗaɗe da zai yi amfani da su. Hakan yana ƙunshe ne cikin sanarwa da bayanai da asusun ya bayar jiya Litinin. Ana ganin wannan mataki zai ƙara ƙasar ta sin ƙima ko daraja. China ce fa ƙasa ta biyu a girman tattalin arziki a duniya baki ɗaya bayan Amurka. Asusun IMF ya ce takardun kuɗi na yuan, wadda kuma ake kira renminbi, ya cika dukkan sharuɗa da ake bukata, saboda haka za a shigar da shi ƙari kan kuɗaɗen dalar Amurka da takardun kuɗin euro da yen na Japan da ma pam na Ingila a jerin kuɗaɗe da asusun ke iya amfani da su. Mizani da IMF ke amfani da shi wajen ba da rance ko lamuni ga ƙasashe 188 da ke zaman wakilai a wannan ƙungiya. Matakin zai fara aiki ne daga watan Oktoban baɗi. Babbar daraktar asusun Christine Lagarde ta ce yanke wannan shawara yana da muhimmanci a yunkurin shigar da tattalin arzikin China a tsarin kuɗin duniya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Burkina Faso, jami'an zaben kasar sun ce tsohon Prime Ministerin kasar a zamanin mulkin Blaise Compaore kamun su raba gari, Marc Christina Kabore, shine lashe zaben shugaban kasa, wanda ba shi damar zama shugaban kasar da ke Afirka ta Yamma a karon farko cikin shekaru masu yawan gaske. Gabanin a bayyana sakamakon zaben, wanda ya nuna Kabore ya samu kashi 53 cikin 100, kuma kwaye-kwaye zaben ya nuna abokin takararsa wanda yake biye da shi Zeferin Diabre ya samu kashi 30 cikin 100 na ƙuri'un da aka da. Kamfanin dillancin labarai na Faransa a cikin rahoton da ya turo daga Wagadugu ya ce da bere ya yi tattaki zuwa helikwatar Kabore inda ya tashi murna. Mutane miliyan 5 ne suka yi rijista domin zaben ɗaya daga cikin 'yan takara 14 waɗanda suke neman su shugabanci ƙasar. Da farko an ayyana zaben cikin watan Oktoban bana, amma aka jinkirta shi na wani ɗan lokaci saboda wani juyin mulki da bai samu nasara ba.
Sakamakon harin da aka kai a birnin Paris, jiya Litinin Amurka ta tsoke shirin ta na kyale mutane daga kasashe 38 a faɗin duniya su shiga ƙasar ba tare da visa ba. Yanzu ta ɗauki ƙarin matakai na tantance mutanen da suke da nufin zuwa nan Amurka. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce hukumar kare cikin gida da ake kira Homeland Security ta sauya shirin shigowa babu bizar, yanzu za ta tantance ko masu sha'awar zuwa ƙasar sun ziyarci ƙasashe da Amurka take kallo a zaman mafakar 'yan ta'adda. Bugu da ƙari, hukumomi a Washington suka ce suna tunanin fara aiki da wani shiri na gwaji na ɗaukar bayanan masu shigowa Amurka da za su haɗa da ɗaukar hoton yatsu ƙarƙashin shirin kamin a ƙyale matafiyan su shigo nan Amurka. Duk shekara akalla mutane miliyan 20 ne suke shigowa nan Amurka daga kasashe 38 da Amurka take aiki tare da su ƙarƙashin wannan shiri.
To labarin duniya kenan kuwa gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yayin da ake taro kan sauyin yanayi a Paris, wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya duba mana girman matsala a Najeriya, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kiran samun haɗin kai tsakanin shugabannin ƙasashen duniya da cimma matsaya guda na magance matsalar dumaman yanayi a duniya. A da dai 'yan Najeriya kamar sauran al'ummar duniya na nuna tababa game da illar da dumaman yanayin ke haifarwa, amma yanzu za a ce gani ya koriji. Musamman idan aka yi la'akari da illar da dumaman yanayin ke haifarwa, musamman idan aka yi la'akari da ambaliyar ruwa kama daga nan kudancin Najeriya zuwa arewacin ƙasar, da kuma fari ko rashin ruwan sama a arewacin Najeriya bayan ɗan karen zafi da ake fuskanta, ko da kuwa yanzu aka ɗauke ruwan sama. Wannan matsala ce dai ya sa jama'a da gwamnati fara ɗaukar matakan magance matsalar dumaman yanayin, wanda shi ne ya kai ga gudanar da taron na birnin Paris bayan wanda aka sha gudanarwa a wasu ƙasashen duniya irinsu Jamus da Brazil da Amurka da dai sauransu. Farfesa Ahmed Sadauki shi ne shugaban sashen kula da matsalar dumaman yanayi da muhalli na Yammacin Afirka, mai cibiya a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke Bina, kuma ya min ƙarin haske game da matsalar dumaman yanayin.
To gaskiya dumaman yanayi yana sa mu cikin wani hali, don saboda yanda muke shuka ya shafi noma gaba daya, sannan kuma hatta wato yanda ma ake tafiya da jiragen ruwa ya shafe shi, yanda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi, hatta ma da jirgin ƙasa. To sannan kuma hatta lafiyan jikinmu mamun ne yanayi ma yana iya shafan sa sosai ba kadan ba.
Sare bishoyi dai yana daya daga cikin matsalolin da ke haifar da dumaman yanayi a duniya, kamar yadda Dr. Fatima Sule wata ƙwararriya akan harkar kula da muhalli ta shaida mani.
Wannan illa ce yanke bishiyoyin nan da ake yi, duk shine ya kawo dumaman yanayi, kankara ta narke, ruwa ya yawa a sama, shikenan ya zo kuma an zo hadiri ya tashi, zaka ga ma irin ma ruwan da ake yi ma da iska da abubuwa dai ga su nan. In aka dinga ruwa sai ya kaga ta mamaye gonaki. To irin wannan duk bishiyoyin nan da babu da za su kare wannan sinadarin da ake ce ozone layer. To duk shi ne ya jawo mana wannan.
Masana dai na ganin idan ana buƙatar samun nasarar magance matsalar dumaman yanayi, dole ne a kafa dokoki na alkinta muhalli, sai dai a cewar Professor Sadauki ba nan gizo ke sakan ba a Najeriya.
Kasan wato dokoki a Najeriya suna da yawa. Ni na imanin cewa da ƙyar za ka samu wata ƙasa wanda take da dokoki da yawa kamar irin na Najeriya, amma wato a bi dokan ne shine matsala.
Ko ina mafita kenan, ga dai Malam Sani wanda bafullaci ne da shawara.
Abinda zan kira da gwamnati sai da gwamnatoci, ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya da na jiha baki ɗaya su zamanto masu kokari wajen maida inda aka sare a maida wurin. Ai jejin gwamna a killace shi a hanna sara, kaga wurare za su kyau, zai hana hamada insha Allah, zai hana dumamar yanayi.
Yanzu dai fatan 'yan Najeriya da sauran al'ummar duniya shine na samun nasarar taron birnin Paris na magance matsalar dumamar yanayi domin kare duniya daga hatsarin da take fuskanta. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos, Najeriya.
To yau ɗaya ga watan Disamba rana ce da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware domin yin dubi kan halin da ake ciki game da yakin da ake da cutar AIDS ko kuma sida a duk faɗin duniya. Ibrahim Abdulaziz ya yi mana dubi kan irin girman matsala a jihohin Adamawa da Taraba.
Yayin da a wasu kasashe ma ake munan nasarorin da ake samu, da fa alamun akwai sauran rina a kaba a yaki da cutar a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, inda ko aka samu karuwar masu dauke da kwayar cutar. Mr. Johnson Abraham shine shugaban kungiyar masu dauke da kwayar cutar a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya. Ya koma danganta karuwar ne da shakulatin bangaren da yace gwamnatoci na yi, lamarin da ka zama babban barazana ga al'umma.
Matsalan shi dai zamu ce a wannan yankin namu gaskiya mu yin kaurin suna da wannan yaduwar wannan kwayar cutar. Kaman zaka duba Taraba, zaka samu muna da wato prevalence, wato yawan jama'an da suka kamu da wannan kwayar cutar ya haura kusan digo goma da wato kashi goma da digo biyar. To alhali ka gani national prevalence ko bai kai ko kashi biyar ba, to ya nuna kenan fa state a northeast Taraba ta zaman kusa gaba a arewa gaba daya a wanda suke dauke da wannan kwayar cutar, kuma ba karamin masifa bane wannan. Gwamnati na Najeriya a gaskiya kariya ba kyau, bata sa kudin ta cikin aikin HIV ba. Illa kota ce ta ciyo bash na World Bank, illa ba wannan ba, baraka taba ganin kwaran budget wanda nan a ce ko state government ko federal government ta ce ma ta bada wannan a cikin health budget da ga wannan specific na HIV AIDS babu.
To koya ma dangantakan matsalar rikicin Boko Haram haila yau dai ga shugaban masu dauke da kwayar cutar.
To matsala din yanzu baraka yanzu kaje inda wa'inda suka gudo yankin Borno Adamawa zuwa Taraba, kuma wa'inda magabada suna cikin kam inda aka tara wato wa'inda suka gudu saboda suka bar gidajen saboda wannan yaki da Boko Haram da ake yi. To baraka ma san ko wa'inda ma suna dauke da kwayar cutar ko suna sha magani ba? Ba za ka ma san ko kuwa mutum nawa ne ma inda suka gudo din ko suna sha magani ko babu ba? Ya shafe mu saboda yanzu IDP kam na Taraba sai zuwa musa guda nawa ba? A zaman nan yanzu haka nan. To a cikin IDP camps ina dole na kowa da suka sha wannan magani. To dole ne kuma a wannan IDP camp din ba za a rasa masu jima'i a wannan wuraren ba.
Kamar yadda kididdiga ke nunawa a jihar Adamawa, akwai fiye da mutum 50,000 da ke shan maganin kwayar cutar. Mrs. Farajam na kungiyar Supreme Hope, wanda ta shafe fiye da shekaru 10 tana dauke da kwayar cutar, ta ce yanzu kan sun dawo fa daga dakiyar gwamnati.
Ku kamu gaji yanzu ku ka dage mu ce to gara mu taimaki kanmu. Ku babban abin da ma ya fi dani mu shi ne ko da ba za su taimake mu ba, mu tabbatar mana cewa duk lokacin da mun je asibiti za mu samu magunguna. A yawalai ce za mu samu kuma likitoci, bamu da damuwa wannan. In sun so kai su bamu komai, dama kamin cutar ma ya same mu muna cin abinci.
Kamar Adamawa kusan haka lamarin yake a jihar Taraba, wanda ita ma ke kan gaba a yau masu dauke da kwayar cutar. Malama Bilkisu Mamman ita ce shugabar kungiyar mata da ke dauke da kwayar cutar a jihar, ta ko bayyana halin da suke ciki a yanzu.
Gwamnati kuma fita ce za ta taimaka mana har yanzu dai ba wani abu da gwamnati tana manna, sai dai kai dai mu je asibiti kai mu amsa magani mu dawo gida. Za ka ga mace na da kwayar cutar na ita mana da shi, haka ba aiki ba wani sana'a ba.
To kowane shiri hukumomi suka game da bikin na yau,
kuma za a zagaya don a fadakar da al'umma don su fito su yi gwajin jini a tabbatar in baka da shi mun gode Allah, sai kuma ka ci gaba da karewa. In kuma bisa kaddara aka samu kwayan a jikin mutum, to bai zama lasi na cewa shikenan mutum ya halaka ba. A yanzu akwai magani, ana bada magani kuma a sha shi kyauta.
Alhaji Ibrahim Abbas Ali kenan da ke zama shugaban hukumar yaki da cutar a Taraba, wanda kuma fata ma shine Allah sa ke dauka matakan hana yaduwar cutar, yayin da kuma wadanda ke dauke da kwayar cutar ke bukatar kulawa. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 1 ne na dare da kusan kuta. Bari mu shakata da wannan waka.
Radio danga duma danga ki ya kaki
Allah ya da ma sakodiya da duma danga ki ya kaki Allah ya da ma sakodiya da
malike so da madu kaza mu arke me na shakai na sakodiya da duma danga ki ya kaki
Allah ya da ma sakodiya da duma danga ki ya kaki Allah ya da ma
ya sani sare
ba abin luba gale bayana da dingita te ya wal kallo mai ya je na za kodiya da du magangare ki aka ke Allah gada wa yin daliya to mahuntu ya shiriya ya zani sarai ba abin luba gale bayana da dingita te ya wal kallo mai ya je na za kodiya da du magangare ki aka ke Allah ya na dogo akwai ta gajere doki domin zuka akan yi shishi kaujaki a tattalo kaya a azamai ana bugu aiki na ke na zakoriyo da du magangare ki aka ke Allah ya da ma zakoriyo da gaduna ya lada mai ya sanje zakoriyo moto me ke ke da zakoriyo da du magangare
Tokar da Ashafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu je jihar Bauchi, inda wata kungiya mai rajin kare mulkin demokradiya ta nemi da abinciki gwamnan jihar Muhammadu Abubakar Abdullahi saboda zarginsa da ta yi da yawan ciwo basuka da kuma yadda ake tafiyar da kudaden jihar ba bisa ka'ida ba. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Yakubu Alhaji Jibrin shine sakataren kungiyar.
Shi akwai wanda suke faruwa wanda ɗan jihar Bauchi ba su san menene ake ciki a gwamnatance ba.
Kaman me da me kenan?
Yanzu misali an karbo wasu kudade da bamu san kansu ba.
Aina an karbo kudin.
Jihar ba gwamnatin jihar Bauchi ya karbo wasu kudade bashi daga UPA ɗan miliyan 4. To kuma ba a yi bayanin ga abin da bai da wannan kudi ba, ko bamu san wanda ya bada izini an so wannan kudi ba. To muka fidda shaidan abin da muka gani.
Shaida kaman menene shaidan ku?
Kaman document na wanda aka yi an so kaɗan aka kabo bashin da shi. Ya faɗa wa mutanen jihar Bauchi ya zo ya gaji bashi na biliyan 125. Sannan kuma wata ya kazo karɓo naka. Akwai shaidan abin da ya faru ne. Yanzu kaman maganan matansa kowane wata ana ba su impress wato kuɗin da ake gudanar da office na matan gwamna miliyan 3 da ake ba su. Shi wannan ma abin tuhuma ne. Inda baya cin kundin parliamentary ko kaɗan. Ko ba su muka zaɓa ba su ba na cikin gwamnati ba ne. Shi aka zaɓa.
Kuna da tabbacin cewa ana ba da wannan kuɗi?
Muna da shi tun daga sa hannu sakan takardar. Muna da shi. Akwai kuma sa hannu sakan takardar ba ya muka masa ba.
A nasu jawabin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dokokin jihar Bauchi, wannan rabin Yakubu Shehu Abdullahi, ya ce gwamnan ya sami amincewar majalisar.
Amma dai gwamna ya sanar cewa zai ba da wannan kwangilan, kuma a cikin kasafin kuɗi ya faɗa adadin kuɗin da ya saka a bajetin wannan aiki. Amma ba da aiki sai bayan ya samu amincewa majalisa ta sa rusharu a kasafin kudin tukuna kafin a ba wa kamfanin da ya kamata su yi kwangila.
Wannan gwamna dai kowane lokaci yakan ce an bar masa bashi, an bar masa bashi. Yake shi ma gashi ya shiga cikin masu cin bashi.
Wancan abin da ya gada ne yake kokar cewa an bar mishi bashi na albashi kawai abin da yake magana. Bashin da aka bari ya gada dole ya ci bashi ya biya bashi. So saboda haka ya zama mishi wajibi ne ya karɓi wannan bashin da ya bi ko mun yadda da cewa a ci bashi wanda duk jiha in an ya kaso san cewa ana kokarin a yi musu abubuwan da zai zama an samu abubuwa na more rayuwa.
A dangane da batun da wasu kafafen yaɗa labarai suka ruwaito kan yiwuwar canje shekar gwamna daga APC zuwa PDP da kuma rashin jituwar da ke tsakanin gwamna da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kakakin jami'ar APC a Bauchi Awal Jalla ya ce wannan batu ba shi da makama.
Wannan magana ba ta da tushe, ba ta da asali. In ka ji ana yaɗa irin wannan jita-jitan mutane ne da watakila sun rasa mafaka ma suna nema su samu hanyar shiga suke ta yi suke yaɗa jita-jitansu. Babu wani magana da ta haɗa Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnan jihar Bauchi da jam'iyyar PDD. Shi mai girma a gwamnan jihar Bauchi nan dai Muhammad Abdullahi Abubakar ko sati bai yi ba ya yi wani shiri na gagarumi domin yadda zai kullo wa jam'iyyarsa ta APC.
Ana batun cewar shi MA cewa ba sa ma shiri da shugabannin kungiyar a sama da ma ɗungurungun kansa Janar Buhari.
Wanda ma ya kawo zancen bai san ma mai ake cikin jam'iyyar APC daga mataki na ƙasa har zuwa na mataki na jihar Bauchi ba. Saboda haka wannan wani abu ne wanda babu shi kuma batun ka ce wai shi mai girma gwamnan jihar Bauchi baya shiri da shugaban ƙasa. Wannan kawai zance ne ta 'yan sun rasa ma abin da za su faɗi suka rasa mai za su yi da kuma abinda za su yi suka kawo irin wannan maganganu, dalili ko shine
sai dai a halin da ake ciki gwamnatin jihar Bauchin ta tilastawa ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchin yin rantsuwa kan ba za su bayyana asirin gwamnatin ba. Abdulwahab Muhammad Mira, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To tsoffin yan sandan da ke karɓar fansho ƙarƙashin sabon tsarin bada fansho na Najeriya da aka bullo da shi a shekara ta 2004 sun rubuta takardar ƙorafi ga Majalisar Dokoki ta ƙasa da Kano, ga Mahmud Ibrahim Kuri da ƙarin bayani.
A shekara ta 2004 ne Majalisar Dokoki ta Najeriya ta zartar da dokar da ta yi garan bawul ga tsarin biyan fansho ga ma'aikatan gwamnatin ƙasar, inda aka baiwa kamfanoni masu zaman kansu damar tafiyar da harkokin fansho. Kuma a hannu guda gwamnati ta ja baya daga sha'anin biyan fansho ga ma'aikata. Al'amarin dai ya shafi ma'aikatan da suka yi ritaya ne daga shekara ta 2004 zuwa yanzu.
Gwamnatin tarayya ta Najeriya ita muka yi aiki, saboda haka babu wani hujja da za a kai mu wani kamfani a ce shi zai biya mu fansho, tunda su na bayanmu ko wanda suka yi ritaya kafin mu ana biyan su abin da ya kamata, mu ko ba a biyan mu. Kamar yanda aka cire waɗansu, misali an cire sojoji daga wannan tsarin, an cire SS daga wannan tsarin, to police mu ma ya kamata a cire mu daga wannan tsarin, domin abin da ya waɗancan kusan shi ya yi mu, kamar ma SS, ai police ita ta haifi SS, a cire mu daga wannan tsari, mu retire police officers, haka muke bukata.
ASP Tijani Abdulkadir kenan shugaban kungiyar 'yan sandan da ke karɓar fansho ƙarƙashin sabon tsarin dokar fansho ta Najeriya.
Sunana ASP Said Garba, retired. Sanda na retire a police, ina kwanciya asibiti. Sanda aka ce za a biya ni kuɗina, cikin kashi hudu aka bani kashi ɗaya. Wanda da ita pension ta yi mana alƙawari cewa idan za mu saka mu rijista da su cewa idan za ka retire za a baka 50%. Na nemi a kara mun in biya kuɗin asibiti. Suka ce ba a cikin dokansu. Dan guntun motar nake hawa shi na sayar na biya kuɗin asibiti da shi. Kuma tun daga sana har yau ina shan magani. Ina da yaya 28, ina da mata biyu. Amma a wata 30,000 nake bani. Saboda haka dole sai na hada dabara kamin ci abinci a wata. Abin da nake nufi dabara, maula. Ina da kuɗi a hannunsa yanzu roughly ya kai 5,500,000. Amma wata yau sai dai ban 30,000. Kuma ban da wata hanya da zan bi in taba wannan kuɗin.
Da yawa dai daga cikin tsaffin 'yan sandan da wannan tsari ya jefa cikin halin kakanakayi tare da ma iyalansu na cewa yanayin dokokin aikin ɗan sanda ya taimaka wajen shiga halin masifa da suke ciki a yanzu haka.
Sunana Yahaya Abdullahi. Akwai doka da yake kiran police regulation, ya hana ɗan sanda kana aiki ko kana ka haɗa aikin ɗan sandan da kasuwanci, ko kuma kana aikin ɗan sandan kana koli. Shi ya sa yawancin 'yan sanda in aka yi ritaya za a gansu ba abin da suka aje. Yanzu abin da muke son majalisar dokoki ta na ƙasa shi ne mu 'yan sanda wanda muke wannan sabon scheme ɗin a cire mu daga contributory pension scheme. Saboda an cire soja, an cire SSS, kuma an ka duba tsarin mulki na Najeriya, dokoki na Najeriya ya nuna ɗan sanda shi ma soja ne.
Ga alama dai akwai bukatar 'yan majalisar dokokin ta Najeriya su sake nazarin wannan doka da ta kawo sabon tsarin biyan fansho ga ma'aikatan ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka, daga Kano, Najeriya.
Zaben sabon sarkin fantizin na jihar Taraba ya bar baya da ƙura abinda ya sanadiyar yin murabus ɗin shugaban riƙon ƙwarya na ƙaramar hukumar Zin Malam Haruna Konko. Ga Sanusi Adamu da ƙarin bayani.
Rawar da ya taka gabanni da kuma bayan zaben sabon sarki fantizin, yanzu tsohon shugaban riƙon ƙwarya na ƙaramar hukumar Zin da ke jihar Taraba Malam Haruna Konko, shi ya yi sababin barazanar da ya ce ake wa rayuwarsa da ya tilasta shi ajiye muƙaminsa.
In na ce zan ci gaba da zama a ɗan kujeran abin ba zai haifa mana abin alkhairi ba, ya sa na tsira da kyau ni don ganin a samu zaman lafiya a ƙaramin hukuma na gara in ɗauka. Tun rasuwar shi mai martaba sarkin Zin an yi nemi hanya da za a nemi a ci mutunci na Allah bai yi ba, wanda ina so in giya ma ya kai wata ɗaya bana iya kwanta a karbar hukuma ta local government nawa. Dalilin yadda suke tracing life na matasan sun ɗauki doka, kuma manyan namu suna ganin suna mara musu baya akan abubuwa da suke yi.
Ina tsammanin watakila ka tuntubi gwamnatin jiharka da yake ita ta baka wannan kujera, ka shaida mata irin halin da
na giya wa gwamnati ga hali da ake rayuwa na yana danjan ga yadda matasa suke daukan doka a hannu. Na rubuta wa security ba wani mataki da aka dauka game da wannan iya ya sa kawai ni na yanke wa kaina shawara na ci bari dauka.
Na tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sanda na jihar Taraba DSP Joseph Kwaji ko suna sane da barazanar da tsohon shugaban rikon kwariya na karamar hukumar Zingmalan Haruna Kwanko yace ana wa rayuwarsa.
Samu da wannan report da wani kara officially akan ga abin da yake faruwa da shi
da yake mai da martani mai baiwa gwamnatin jihar Taraba shawara kan hulɗa da kafofin yada labarai Mr. Silvanus Giwa yace da lauje cikin nadi
shi da kansa ba shi ne chairman na local government ba shi da kansa a cikin wayannan suka zanna committee ba tun sarautar zan ba ya tambe kansa ya tambe mutanen sa wani laifi yayi ya danganta sanusi ya danganta da role da ya player a yanzu mu wa mutanen zan ba mu shi kan ya san a yanzu ai da ana masa haka ne ai masa haka ne shi ya tambe yawon sa ya tambe kansa ma ya zanna ya yi nazari ya tambe wani laifi ne na yima mutanen na ake so ba da damuwa ba ba wani gwamnati
ga ra'ayin wani daga cikin masu kallon irin kurar da zaben sabon sarki Fantizin din ya bari Alhaji Sani Kona.
Abin da yake faruwa a Zin abu ne wanda mutane suke da fasara daban-daban. In ka je ka shiga ko kai dan Zin din ne, in baka bi abin da mutane suke so ba za ka shiga rigima da su. Rigiman su kuma akan wane ne zai karbi sarki da Abbas wanda ya rasu. Galibi mutanen Zin da musulmai da kristiya sun ce shi wanda ya haunan ne. Wadansu kuma suna da ra'ayi wata kila suna gani suna da wanda a rayuwarsu shi yafi. In ka je ka shiga rigiman ko ta cika ko kai nasara.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria.
Mara Allah gaida Sanusi Adamu, yanzu kuma ga kadan daga cikin rayuwar da kuke aika mana.
Sai ni ra'ayi na karkashin akan tambar da ake yi a Beji. Alhaji karin gaskiya ƴan siyasanmu suna Allah dukkan abin da ya samu wannan ba zai bari su ba. Don haka su yi al'amuran tsakani da Allah yadda ya dace, ba a ce wanga lauya ba a ce wanga lauya. Mai magana Aminu Mai Kate unguwar Galadima Kwanta Gora ta jihar Niger Nigeria, inkiya ta kalma karamar hukumar mulki ta Ilela cikin jihar Sokoto. Ra'ayi na shi ne zuwa ga kamfanin NNDC na ƙasa ka taimaka ma talakawan Najeriya bisa ga wadatuwar mai a Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya kira ga shugabannin kasashen duniya su yi amfani da damar taron koli da suke a birnin Paris dangane da sakewar yanayi su ɗauki matakai wanda za a iya aunawa wajen tasirinsu a rage damuwa da za a iya shiga da kuma kare duniyar baki ɗaya. Jami'an diflomasiyya da Amurka da na sojinta suna kira ga Rasha da kuma Turkiyya sassauta lafazinsu, suna masu nuna damuwa cewa ci gaba da gardamar da kasashen biyu suke kan harbi jirgin yakin Rasha cikin makon jiya kusa kan iyakar Turkiyya da Siriya zai iya ƙara zafafa lamari a yankin da tuni ke fama da tashin-tashina. Asusun ba da lamuni na duniya wato IMF ya sanya takardun kuɗin ƙasar China da ake kira yuan cikin jerin kuɗaɗe da zai yi amfani da su. Hakan yana ƙunshe ne cikin sanarwa da bayanai da asusun ya bayar jiya Litinin.
Masu sauraro abin da ya sauƙaƙe na ashirin namu na yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da Chibahiro Diodune da kuma injiniyanmu Mr. Jimmy Cook. Muhammad Lalo yake cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.